sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya. A yau Litinin 26 ga watan Yuli shekara ta 2021 miladiya, wanda kuma yayi daidai da karfe 1 na tsakar dare a nan gundumar Colombia. Mai gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Yan bandaga masu satar mutane a Najeriya sun saki dalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan nan na Yuli daga makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta bayyana sunan ɗan Republican na biyu Adam Kinzinger a matsayin wanda aka zaba a kwamitin da zai yi bincike a kan farmakin da aka kai kan majalisar dokokin Amurka. Isra'ila ta kai farmaki ta sama a kan Gaza a jiya Lahadi, bayan da wasu abubuwa da aka harba daga yankin Falasɗinawa suka haddasa wuta a yankin Yahudawa.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, kamar yadda kuka ji a cikin kanin labarai, an sako wasu dalibai, za a ji ko a wani irin hali suke yanzu.
Yaran nan da aka dawo da CEO da ka kalle su ka gan ba su da lafiya, babu karfi a jikin su, suna bidan zuwa asibiti nan a take.
Alkalin man bankin duniya kuwa na ƙara jaddada cewar talauci a Najeriya na ƙaruwa fiye da kima a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari.
Amma mafi yawan matasan mu su abinda suke takama sun yi digiri san musayi, ba sa kokari su yi aiki na.
Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafe da shirinmu na ciki da gaskiya, wanda masu iya magana kan ce muka ba ta iya fasashi, wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Yan bandaga masu satar mutane a Najeriya sun saki dalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan nan na Yuli daga makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Jami'an cocin Baptist ne suka mika yaran ga iyayensu a makarantar a jiya Lahadi, amma Reverend Israel Akanji, shugaban cocin Nigerian Baptist Convention, ya ce har yanzu wasu yaran fiye da 80 na hannun yan bandagar. Ya zuwa yanzu dai yara 34 da aka sace daga makarantar ranar 5 ga watan nan na Yuli aka sako ko suka tsere daga hannun yan bandagar, ba a dai san takamaimai lokacin da za a sako sauran yaran ba. Rahotanni sun ce yan bandagar sun buƙaci a basu naira 500 akan kowane dalibi, kwatankwacin dala 1,200 kenan. Rabaran Akanji ya ce cocin bata biya kuɗin fansa ba saboda bata yarda da biyan yan bandaga ba, amma ya ƙara da cewa cocin bata iya hana iyalan yaran ɗaukar matakan da suka ga sun dace ba don ganin an sako 'ya'yansu. Shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jam'iyyar Democrat a jiya Lahadi ta bayyana sunan ɗan Republican na biyu Adam Kinzinger a matsayin wanda aka zaba a kwamitin da zai yi bincike a kan farmakin da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai kan ginin majalisar dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata. Kinzinger, ɗan majalisa daga jihar Illinois, ya haɗe da 'yan majalisa Liz Cheney daga jihar Wyoming a kwamitin, dukansu masu sukar Trump ne a fili. Ana sa ran kwamitin zai fara sauraron bayanai daga gobe Talata. Kwamitin dai na bincike ne akan tarzomar da ta faru yayin da 'yan majalisa ke tabbatar da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a zaben da aka yi a watan Nuwamban bara don zama shugaban Amurka na 46. Pelosi ta zabi Cheney a kwamitin ne yan makonnin da suka gabata, yayin da zaben Kenzinger ke zuwa bayan da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy ya soke dukan 'yan Republican biyar da aka nada a kwamitin lokacin da Pelosi take amincewa da biyu daga cikin su bisa dalilin za su yi san kai a binciken game da yadda da kuma dalilin da ya haddasa tarzomar. Isra'ila ta kai farmaki ta sama kan Gaza a jiya Lahadi bayan da wasu balambalan masu dauke da bom da aka harba daga yankin Falastinawa suka haddasa wuta a yankin Yahudawa. Ba a dai samu rahoton wani ya samu rauni daga bangarorin ba. Hare-haren ta sama da Isra'ila ta kai sun auna wani fili ne a arewacin Gaza da kuma wani sansanin horar da sojoji mallakar shugabannin mayakan Hamas a kudancin Khan Yunis da ke zidan Gaza, a cewar jami'an tsaron Falastinawa. Hare-haren na zuwa ne bayan da Isra'ila ta toshe rabin yankin kamun kifin gabar tekun yankin a matsayin mai da martani bayan hare-haren da kungiyoyin mayaka a Gaza suka kai. Nan take dai sojojin Isra'ila ba su ce uffon ba game da hare-haren ta sama.
Mu je ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da rahotonmu da ke bisa faifai. Hukumar makarantar Bethel Baptist da 'yan bindiga suka sace ɗalibanta ta ce baya ga ɗalibai 28 akwai wasu mutane biyu da 'yan bindigan suka sako tare da ɗaliban, sai dai har yanzu akwai ragowar ɗalibai 87 da 'yan bindigar ba su sako ba. Hakan yasa suke ƙara mika kokon barin su ga mahukunta. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya halarci taron mika yaran ga iyayensu, ga kuma rahoton da ya hada muna.
Kukan daɗi na iyayen da suka ga ƴaƴan su cikin ɗaliban da aka sako, da kuma kukan damuwa na iyayen da suka nasu ƴaƴan ba shine ya cika harabar gurin da aka rabo anan ɗalibai zuwa ga iyayensu a jiya Lahadi. Daya daga cikin jagororin makarantar ta Bethel Baptist da aka sace waɗannan ɗalibai kuma shugaban ƙungiyar Kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna Kan, Rabaran Joseph John Hayab, ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da yadda aka yi aka karɓo waɗannan ɗalibai.
Jiya dai sai muka samu kira da cewa an sake su 28, yanzu mun rage yara kusan 87 ne a hannunsu, muna kuma roƙo in yayi su sake yaran nan su dawo.
To yaya maganar lafiyar yaran da aka karɓo zuwa yanzu?
Yaran nan da aka dawo da su yau da ka kalle su ka gan ba su da lafiya, babu ƙarfi a jikinsu, suna bidan zuwa asibiti nan a take. Abinda mun roƙi iyayen shine kowane uba ko uwa su kai yaran su gida, su kai su asibiti a lura da su domin mu gan sauran sun dawo.
Wasu daga cikin iyayen da suka ga ƴaƴansu cikin ɗaliban da aka sako dai sun bayyana yadda suka ji a irin wannan rana.
Muna mutacika, ba zan iya in fada irin jin dadi wanda nayi ba, sai dai in ce ma Ubangiji Allah nagode.
Sunana Rahila John Bevan. Akwai nawa a ciki, godiya ga Allah. Mun yi addu'a, yanzu farin ciki nake ga dawa yaran nan. Sauran da basu dawo ba, muna sa rai Allah ya da za su dawo.
Rabaran Dr. Israel Akanji shine shugaban majami'ar Baptist na kasa baki daya, kuma ya samu halartar wannan taro na mikawa iyayen waɗannan ɗalibai ƴaƴansu a jiya Lahadi.
Mun samu telephone call ne, ku je wuri kaza za ku same su. To mun sha samu haka mu je, ba za mu samu komai ba. Amma a wannan lokacin da muka je, sai muka ga kuma mun ga ƴaƴanmu 28, kuma mun ɗibo su mun zo da su. Biyan kuɗin fansa ba a cikin abubuwan da muka yi. Mun dogara ga Allah, mu yi addu'a, mu yi ayyukan da muka iya yi. Mutanen da muka san su duk mu farfada musu. Gwamna kuma ya ce shi zai taimake mu, amma dai zatonmu shine taimakon za mu riga mun samu ƴaƴan kafin yau.
Kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Kaduna akan matsayar ta na cewa babu maganar ba da kuɗin fansa idan an sace ɗalibai dai ya ci tira. Sai dai kuma shugaban ƙungiyar Kristoci ta jihar Kaduna Kana Rabaran Joseph Hayab ya ce lalle babu hannun gwamnati a dukkanin ƙoƙarin da aka yi.
Wato da mu masu coci-coci da iyayen yara da kuma shugabaninmu na ƙungiyar Kristoci na Najeriya da shugaban Baptist gabaki daya a ko'ina a Najeriya, tare dai muka yi ƙoƙari domin mu ga an ceto yaran nan. Gwamnati ba su da hannu, ba su da abin da sun yi. A yaran nan ba yaran gwamnati ba ne, yaran talakawa ne wanda ma da kyau suke samu su ci. To ba hannun gwamnati a ciki, ba hannun jami'an tsaro a ciki, ba wanda a cikinsu zai ce ya yi wani abu.
Mafi akasarin ɗalibai 28 da aka danka su ga iyayensu dai suna cikin wani mawuyacin hali, domin kowa wasu daga cikinsu ba ma sa iya koda tafiya saboda irin halin da suke ciki a kafafuwansu abin da yasa nan take wasu iyayen suka wuce asibiti don gudun irin abin da jinkiri ka iya jawowa Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Ubangiji ya Allah kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu
an samu barkewar zanga-zanga a jiya Lahadi a biranen kasar Tunisia da yawa yayin da masu zanga-zangar ke bayyana bacin ransu game da tabarbarewar fannin lafiya tattalin arziki da yanayin zamantakewa a kasar dubban mutane sun yi watsi da matakan kariyar COVID-19 da aka sanya da kuma zafin rana don yin gangami a Tunis babban birnin kasar da kuma wasu birane taron gangamin da galibin sa matasa ne sun yi ta fadin kutafi da karfi suna nema a soke majalisar dokokin kasar da kuma zabukan wuri Wata sabuwar kungiya da ake kira July 25th Movement ita ce ta yi kira a fito yin zanga-zangar a ranar da kasar ta cika shekara 64 da samun yancin kai. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce yana kokarin ya fara tattaunawa da 'yan adawar siyasar kasar wata mai zuwa a Mexico da taimakon kasar Norway wani shiri da yake fatan Amurka za ta goyi bayan sa. A watan Mayun da ya gabata, 'yan adawar suka sauya dabara, suka kuma nuna alamun suna da niyyar komawa kan teburin shawarwari don warware rikicin siyasar kasar da ke zaman memba a kungiyar kasashe masu hada-hadar man fetur ta OPEC. Maduro ya fuskanci koma bayan tattalin arziki a kasar Venezuela da ke da arziki a baya tun lokacin da ya fara shugabanci a shekarar 2013. Kuma 'yan adawar kasar da Amurka da tarayyar Turai sun zarge shi da cin hanci da rashawa da keta haƙoƙin bil'adama da kuma yin maguɗi don sake lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 2018 Maduro dai ya musanta duk waɗannan zarge-zargen
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. Kididdigar babban bankin duniya ya tabbatar da cewar hauhawar rashin aikin yi a Najeriya ya wuce kima kuma wannan shine karo na farko a tarihin kasar da aka taba samun hauhawa da ya wuce hankali karkashin mulkin Muhammadu Buhari wakiliyar muryar Amurka Halima Abdurrauf ta yi muna nazarin wannan rahoton na bankin duniya
Matsalar zaman kashe wando tsakanin 'yan Najeriya ya ƙara fito fili ne a daidai lokacin da babban bankin duniya ya fito da rahoton da ya yi nuni da cewa matsalar na ƙara ta'azzara ne fiye da yadda aka saba gani a tarihi ƙarƙashin gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta lamarin da ya kai ga kaso 33.3 a zango na hudu a shekarar 2020 fitacciyar marubuciyar aljannar duniya kuma 'yar gwagwarmayar nemawa mata 'yanci malama Hafsa Abdulwahid Ahmad ta alaƙanta matsalar rashin aikin yi da cewa
Na farko dai shi wannan shirye-shirye da aka yi duk ba a shirya shi kan ka'ida ba a shirya shi don a samu nasara a kan shi ba. Dalilin kuwa shine kudaden da ake ba yara na farko wanda aka ce ana ba su saboda ba su da aiki. Kudade ne na gwamnati na al'umma an ɗauka an ba a very few people waɗanda kaɗan daga cikinsu ne suke horar wannan kuɗin. Na biyu kuma an kashe musu zuciyarsu ne ma. Na uku kuma duk aikace-aikacen da suke cewa suna bayarwa kaɗan ne suke samu suke benefiting da wannan aikin. Wasu ma an ba su aikin sai a shekara ma ba su yi san abin da ake yin aikin ba sai dai kawai wata ya kare su karɓi. Waɗannan kuɗaɗe da aka yi waste ga ƙananan ma'aikatu akan kakkafa a kowace jiha.
Kasim Garba Kurfi masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Duk kasashen da suke so a rage rashin aiki
ne kokari suke su ba da wato abin da muke kira incentive wanda zai taimaka ma kamfanoni su buda hada-hada su dan abubuwa ya samu aikin da gwamnatin tarayya take cewa ta bada wata biyu wata wannan kawai so mata bine amma mafi yawan matasan mu su abin da suke takama sun yi degree su samu aiki ba sa kokari su yi aiki na hannu
ita ma matashiya Rukayya Sadauki ga abin da take cewa
gaskiya a gani na abin da ya kara hasafa wannan zaman kashe wando na matasa a Najeriya tun daga shekarar 2018 har zuwa wannan lokaci akwai dogon buri a cikin matasa saboda in za mu lura da abubuwan da ke faruwa gwamnati ita ma tana kokarin ta ganin cewa ta bada wannan dama din wurin ganin cewa yes matasa an samu aiki ni to amma mu ma matasan muna da matsala ne ga aikin da muke so mu ya kamata mu san cewa Najeriya kasa ce da muna da yawa kuma bayan muna da yawa wani lokaci abinda ka karanta ba ma shi kake zuwa ka samu aiki akai ba
duk kokarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya kan rahoton babban bankin duniya da ma mafita ga matsalar zaman kashe wando da ke kara ta'azzara ya ci tara alƙalman rahoton na watan Yuni da ya yi ni da cewa idan ba a dauki matakan da suka dace ba Najeriya za ta fuskanci koma baya a fannin ci gaba da ta samu na tsawon shekaru 10 Ima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya wanda a yau za mu daura kan batun gano wasu makudan kudade da suka zurni ya talalitar gwamnatin Najeriya da kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ubo yayi kirarin yi. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfili Hashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka sanar da ku cewa kwararren mai kwarmatan nan Dr. George Ubu ya bayyana gaban kwamitocin Majalisar Dokokin Najeriya domin bayar da bahasi kan ikirarin da ya na gano wasu makudan kudaden gwamnatin Najeriya sama da dala biliyan 25 daga wasu kamfanoni ciki har da kamfanin sadarwa na MTN. Lamarin da mai magana da yawun Dr. George Ubu magajin Muhammad Yaya ke cewa idan har Najeriya za ta mai da hankali wajen bankaɗo makudan kudaden da ake sacewa tare da boyewa to ƙasar ba ta da hurumin tafiya ƙetare domin ciyowa 'yan bayar da jikoki bashi.
Dr. Jujubuwa bayanin da ya yi ya nuna Najeriya tana da makudan kudi a yadda ya faɗa kuma an saba jin ita gwamnati dama tana cewa tana cikin ƙarancin kuɗi ko wasu lokutan ma sai a ce an samu koma bayan tattalin arziki kuɗin Najeriya sun zama ba su da yawa. An shiga cikin kuncin tattalin arziki me zaka ce kan wannan dan ya nuna akwai kurin watakila binciken nan ne ba abin sa sau da kafa
magana ta gaskiya Najeriya tana da kuɗi amma jami'an da ake dorawa alhakin kula da abin ba sa rike amana aljihunsu ya fiye musu kasansu aljihunsu ya fiye musu ƴaƴansu da jikokinsu su zo su amfani kasar su kansu kawai suke damuwa da shi kuma ba Najeriya ba duk duniya inda kake in kake tunanin kanka ne kade baka tunanin sauran mutane to zaka zo ka tara kudin ba zaka iya cin kudin ba saboda in babu zaman lafiya babu kudi a hannun jama'a to babu zaman lafiya in babu zaman lafiya kai kanka ba zaka iya cin kudin ba don haka abin da yafi ina ka dora maka amana ka rike amana ka zamanto kasar ka ita ce farko ba kanka ko iyalenka ba
wato injiniya abinda ake magana Najeriya kan nemo lamuni daga kasashen waje saboda wani lokacin ba ta da wadatattun kuɗi da za ta yi amfani da su wajen ayyuka shi Dr. George Ubo yana cewa inda za a dage da wannan binciken kasar tana da kuɗi da ba ma watakila sai ta ciwo wani bashi ba
ina tabbatar muku duk abinda Dr. George Ubo yake faɗi ƙwararren mutum ne mai kishin kan nan kuma inda za a bewa irinsa dama na wannan zai kwakulo irin wannan kudaden ba sai gwamnatin Najeriya ta tafi China ko America neman bashi ba muna da kudin a kasa waɗanda aka bewa jami'an rike kudin suke barin su suna sulalewa ba tare da sun mai da hankali kasar ta amfana da kudin ba
wannan gwamnati kusa abin da tafi ma sawa a gaba shine yaki da cin hanci da rashawa wannan abun daga maji yayi kama da maganar cin hanci da rashawa ne ko yaki da cin hancin da rashawa
a takaice dai a 2015 Muhammadu Buhari a kasar nan an zabe shi saboda ya fada da cin hanci da rashawa, ya fada da rashin zaman lafiya, ya inganta tattalin arzikin Najeriya, ya inganta noma. To amma mafi yawan waɗanda aka biya amanonin waɗannan abubuwan da na ambata, to ba abin da ke gaban su ba. To ban sani ba, waya Allah, amanar da aka basu ba a bibiyan su ne, shi yasa suke gaban kansu, sun san ba za a tambaye su bane ko yaya, ban sani ba. Amma inda a ce shugaban kasar da ya basu wannan hakin zai bibiye su, da ina ganin da sun getta zaman su. Wannan da ya takardu da ka gani niki-niki, babu dare babu rana, kullun Dr. George Ubo yana kan computer, yana kan kundi, yana kan abin nan, ya za a yi a samu a Najeriya mafita, shine damuwarsa Dr. George Ubo, kuma ƙwararre ne akan wannan shi. Abun bakin ciki a ƙasar nan, mutum mai ƙoƙarin taimakawa ƙasa, mai kishin ƙasa, mai ƙoƙarin ya fidda ƙasa halin da take ciki, amma shi ne ake bibiyansa a kama shi. Wannan Dr. George Ubo, ina jin an kama shi, ba wannan a wannan gwamnatin sun kama shi ɗaya sama da sau biyar, har an kai shi prison na Suleja, daga ba aka kawo shi prison na Kuje, ya zauna sama da wata ɗaya har wata hudu zuwa wata biyar a wannan gwamnati ta Muhammadu Buhari. Wannan al'amari ya bani kunya da mamaki.
Mai magana da yawun Dr. George Ubo kenan, magaji Muhammad Yaya. A baya Dr. Ubo ya yi kirarin gano wasu kudaden gwamnatin tarayya sama da naira biliyan 473 daga wasu bankuna tara, ba tare da samun ladan kashi 5 cikin 100 na kudin ba, kamar yadda aka yi alkawari cikin shirin nan da ake tsiguntawa gwamnati, inda ake tunanin ko aka boye kudaden al'umma. Duk da yake Dr. Ubo ya bayyana wannan fili irin faditashin da ya tsakanin hukumomin gwamnatin Najeriya da ke da ruwa da tsaki, a shirin bayar da ladan kashi 5 cikin 100 ga waɗanda suka tsegunta inda aka boye kudaden sata, amma hakarsa ba ta cimma ruwa ba. Ministan Shari'a na Najeriya Malam Abubakar Malimi ya musanta wannan ikirari da Dr. Ubo ya yi, har ma da bayyana shikashikan wannan shiri na gwamnatin tarayya.
Tsarin gwamnatin tarayya kan abin da ya danganci harkokin kwato kuɗi da aka yi sama da faɗi da su, yadda yake gudana shi ne, idan ka zo ka kawo tsegumi, gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani. Idan ta baka takarda a rubuce, za ta sa hannu ka sa hannu. Cikin takardar nan akwai sharuɗa, sharuɗi na farko ka gano, sharuɗi na biyu ka anso, sharuɗi na uku ka hannunta ma gwamnatin tarayya. Idan ka ɗauko ka samu ka kawo, to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau ɗana kuɗi a babban bankin tarayya na Najeriya. Idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka shaida cewa ka kawo. Ofishin Attorney General zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi, ya gano kuɗi kuma ya kawo, kuma kun ansa, ku ba mu tabbaci a rubuce. Central Bank za ta rubuta a rubuce ya kawo, ya sa account kaza mai lamba kaza, rana kaza, amount kaza. Saboda haka Ofishin Attorney General zai hada wannan takarda wadda anka baka ta dauka, takardar ka ta cewa ka gano, takardar Central Bank ta cewa ta karba, ta rubuta ma hukumar ma'aikatar kuɗi wadda ita kuma Ofishin Attorney General ma'aikatar kuɗi umarni cewa ta biya wane saboda yayi. Saboda haka waɗannan shikashikai guda uku na ganowa, ansowa, hannuntawa su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda anka ɗauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi. Saboda haka abin tambaya a nan, duk wanda ya zo yake da awar yawa gwamnati aiki, za ka waiwaye shi, ina shaida na cewa gwamnati ta ansa.
To barista, abin da nake so na faɗa nan, shi Jojo ya nuna mana takardu wanda kuma an tura ma ma'aikatar kuɗin daga hukumar DSS ba sau ɗaya ba, sau biyu ba, sau uku ba, cewa a biya shi. Kuma asali ma ya ce aikin nan kai ka bashi aikin.
Ni na ba Jojo Ubo aiki gaskiya ne, na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe, ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu. Amma sharaɗin na liba Jojo Ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu. Aka waye gari aka samu damuwa, na tsaishe shi akan biyar, ya je ya rungume 20 waɗanda takardar shi ta umarni ba ta hada da su ba. Kaji tsari na farko, na biyu kuɗi bai kawo kokobo ba daga ainihin waɗannan bankuna, ya kuma faɗaɗa mu'amala ta huskar unhwani da takarda wadda ya designing kamar ta gwamnatin tarayya, da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya akan wannan takarda, yana gayyatar mutane bayan ci an ba shi umarni akan bankuna, yana gayyatar mutane cewa su zo su same shi a ofisin shi da su da yawun gwamnatin tarayya. Kaji British na biyu, na uku, George Ubo lokacin da ya zo neman a bashi, mutum ne wanda an taɓa yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card, ban sai da za a ambace ta ba a Hausa a America. Bai yi ma Office Attorney General bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba, cewa an taɓa ainihin yanke mai hukuncin ɗauri a America ba, dangane da abin da danganci zargi na zamba akan abin da ya danganci amfani da credit card. Na uku, waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessing database nasu ba, saboda haka ya tattara hankalin shi akan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawun gwamnatin tarayya ya yi accessing database nasu, saboda haka suka kawo koke, suka kawo korafi a wannan gaba kamin ya iya samun nasarar kawo kwabo. Na soke umarnin da na bashi saboda bai bahinci ce, bai bada labarin cewa an taɓa yi masa hukunci na ɗauri akan aikata laifi ba.
To Allah ya kyauta, masu sauraro, abin da ya sabo ake nan a shirin namu na yau. Sai ko mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za mu sake dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu amaradin Nasira da Miyal Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
To da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
‘Yan bandiga masu satar mutane a Najeriya sun saki ɗalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan Yuli daga makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jam'iyyar Democrat a jiya Lahadi ta bayyana sunan ɗan Republican na biyu, Adam Kinzinger, a matsayin wanda aka zaɓa a kwamitin da zai yi bincike a kan farmakin da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a kan ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairu. Isra'ila ta kai farmaki ta sama a kan Gaza a jiya Lahadi, bayan da wasu balambalan masu ɗauke da bom da aka harba daga yankin Falasɗinawa suka haddasa wuta a yankin Yahudawa, ba a dai samu rahoton wani ya samu rauni daga ɓangarorin ba.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan subihin taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Kamun mu yi sallama da ku, bar mu mika saƙon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa garahin Tsamiya mai shari'a Alhaji Ladan Buda Tsamiya na rasuwar abokin haihuwarsa Alhaji Gero Abubakar Tsamiya, wanda Allah ya yi wa rasuwa a shekaran jiya. Da fatar Allah ya masa rahama, Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari baya, mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Cuba Hero Diodune, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Wani lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Peace, salam.